أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، ورئيس دور المحجلين، نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين، وصحابته الهادين المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هذا فرق أنا مساكن أنا تبوديا الله سبحانه وتعالى يقدر حدوار مو أو أن يمشي من البركة يمشي لها دي در اللي جنين قوما ga watan Sha'ban. Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara 1446, wanda kuma ya daidai da 9 ga watan Fabrairu 2025 miladiya. A wannan masallaci mai albarka dake cikin wannan babbar cibiya ta yada karatukan musulunci mai albarka Nurul Yaqin, a kuma unguwar Life Camp a tsakiyar Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Ba don komai ba, sai don tunatar da kanmu akan abubuwan da suke da alaka da addininmu da rayuwarmu. Kamar yadda Imam ya ambata, maudu'in tattaunawarmu yau yana da alaka da wasu hanyoyi na canja mallaka daga wani mutum zuwa wani mutum a shari'ar musulunci, musamman kuma abinda yake da alaka da gado, wasiya da kuma wakafi. Waɗannan abubuwan guda uku suna da ƴar alaka da juna a tsakankaninsu, wanda wani lokacin yakan sanya mutane, tunda ba abu bane da ake yawan karantar da shi, yakan sanya mutane sai su gagara fahimtarsa. Kuma dama shi abinda yake da alaka da gado wani ilimi ne, da dama ilimi ne na ɗaiɗaiku ko a cikin malamai ma, saboda shi ne awwalu ilmin yufqadu, yana daga cikin ilimi da za a tauye farkon ilimin da zai yi karanci. Shi yasa hatta a cikin malamai zaka iya tara malami guda goma, watakila wanda lokaci ɗaya zai bugi kirji yayi maka harkar gado duk yadda take, ba mamaki bai fuka samu guda biyu ba. To haka kuma abubuwan da suke da alaka da shi da yake ba so shi suke faruwa ba, kamar wasiya, ita ma ba mu da kancanta. Kusan yanzu a nan da zan yi tambaya tsakani da Allah, wa yake da wasiyarsa a rubuce? Rubutacciyar wasiya banda Imam, wa yake da rubutacciyar wasiya? Daya, biyu. To kaga ai karatun ya fito cikin yanzu. To sai kuma wakafi, wanda yake shi ma bayinsa ake sosai ba, kuma ba a ma gama gane shi ba, wa ya taɓa yin wakafi a nan? Wakafi nasa na kansa. Yawwa, to sai mu mai insha Allah shi kadai. So wannan yake nuni da cewa waɗannan abubuwan suna da ɗan shiga da juna, kuma suna da buƙatar a dinga tattauna su a wuraren karatuttuka. Hasali ma ba iya sauran al'umma masu saurari ba, har a tsakankanin iyayenmu maluma akwai buƙatar a dinga bitar wannan karatu, saboda wasu ƴan abubuwa da suka faru ƴan kwanakin nan, musamman abin da yake da alaka da wata ƴar takaddama a gidan babban malamin sunna, Allah ya ji kansa da rahama, Sheikh Muhammad Awwal Albani, sun dan nuna yadda aka dan bar wannan karatun ba a muraja'a sosai, ba a sani bane, amma karatu ne da ba yawan faruwa yake ba. To shi yasa in baka practicing din shi, to wani lokacin za a dan iya samun mantuwa a cikin karatun. Dan da dama daga cikin maluman da suka yi magana akan wannan al'amari, maluma ne da suke suna da ilimi, kuma dukkanin duniya musamman mu anan an sheda da iliminsu. To amma dama alimta shay'an wa ghabat anka ashiya, ba kuma wani abu ba maki bane dan mutun ya san abu ya manta shi. So dan haka zamu yi kokari mu duba alakar da ke tsakankanin waɗannan abubuwa guda uku da junan su, bayan mun yi bayani kowanne shi kadai a karan kansa, sai kuma mu duba hukunce-hukuncen da suke da alaka da kowanne a takaice, sannan kuma sai mu duba ga menene dalilan da suke kawo takaddama da turka-turka akan gado, akan wasiya, da kuma akan wakafi, shi ma idan an yi, sai kuma shawarwari na yadda za a magance waɗannan ire-iren faruwar waɗannan abubuwa a gaba insha Allah. Na farko, idan muka fara da gado, a takaice ma'anar gado abu ne mai sauƙi: canja mallakar abin da wani ya mallaka ya rasu ya bari zuwa ga waɗanda suke makusantansa da za su gada bisa tsarin yadda shari'ar musulunci ta tsara, shi ne transfer of ownership ne, daga wanda ya mallaki abu zuwa ga magadansa daidai yadda shari'a ta tanada. Mahaifi ya rasu, ya mallaki gida, ya mallaki mota, to yanzu sun zama ba nashi ba, na wane ne? Ya zama na magadansa. Sai a ɗauki waɗannan kayan yadda Allah ya tsara, sai a ba su. Wannan shi ne gado. Haka nan mata, haka nan ma 'ya'yan idan su rasu za a ba wa mahaifinsu. Ɓangaren gado, addinin Musulunci ya ɗauke shi da muhimmanci sosai, domin yana daga cikin hukunce-hukuncen da Qur'ani ne ya ba da su daki-daki, dalla-dalla, filla-filla. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci hukunce-hukuncen gado a cikin suratul Nisa'i, sura ta huɗu a cikin Al-Qur'ani, da aya ta 11, da aya ta 12, da aya ta 176. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. تشابه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، ومن بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. في آية تقريدة فإن شئت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء وللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وأن الآية يداؤه سوسك يبيان وكنت قادوا دلا دلا سك kuma kasa magada zuwa gida biyu. Akwai ashabul furudi, akwai kuma asaba. Ashabul furudi su ne waɗanda suke cin gado da farali na Alƙur'ani. Waɗannan faralin guda shida ne a cikin Alƙur'ani: فالفرد في نص الكتاب ستة، لا فرد في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إمام، كما رد إمام الرهبية فراشد المنظومة الرهبية. كوديك شغاد ميتين غادو يتي ربي، كوكما رب ربي فتا، كوكما رب رب ربي معنى إيه بيسا تفس، كوكما ميتين غادو يتي إيه بيسا شدا، ko kuma ɗaya bisa uku, ko kuma ya ci biyu bisa uku. Waɗannan su ne ɓangarori na rabon gado da ake cin gado da farali. Wanda suke cin ɗaya da wanda suke cin rabi suna da yawa, wanda suke cin ɗaya bisa uku, ɗaya bisa huɗu suna da yawa, haka nan ɗaya bisa takwas. amma bijiran ba zai bada damar mu fada da a wannan bangaren ba to sai ɗaya bangaren na gado shine waɗanda suke cin gado bit ta'sibi ma'ana waɗanda sauran abin da ya rage suke dauka abin da yake da alaka da dikin din wannan karatun to za a koma ne cikin littattafai domin a awa ɗaya nan ba zai yi mu yi bayanin gado ba amma dai abin da nake son fitowa da shi shine gado wani al'amari ne da addinin musulunci ya bashi muhimmanci ubangiji subhanahu wata'ala da kansa ya raba adadin ayoyin gado a musulunci ba su kai sun fi in kai comparing din su da hadisan da suka yi bayani akan gado ko rabin su ba su kai ba saboda hukuncin dalla dalla yake a cikin alqur'ani saboda gudun kar a samu mai sabani ko takaddama kuma a cikin Allah subhanahu wata'ala yana maimaita cewa faridatan min Allah wannan faradi ne daga Allah rabo ne daga Allah kada wani ya yi ja da shi to sai mu duba dukiyar da mutum ya mutu ya bari idan aka ce yanzu ga mutum ya rasu ya bar dukiya waɗanne haƙƙoƙi shari'a ta sanya a kai haƙƙi na farko shine mu'amalat tajhiz shirye-shirye da za a yi na a suturta shi tun daga yi masa wanka zuwa sa masa likafani zuwa kai shi makabarta zuwa binne shi da za a yi a makabartar waɗannan abubuwan gaba ɗaya mu'amalat tajhiz ne za a shiri a cikin dukiyarsa idan ba a samu wanda zai yi ba amma idan an samu a cikin ɗan uwa ko makusanta wani ya ɗauki nauyin yin wannan to babu bukata ba sai an yi ba na biyu shine abin da yake da alaka da biyan bashi idan ana bin mutum bashi wajibi ne a cire a cikin dukiyarsa kafin ai komai wannan bashin ya kasance bashi ne na Ubangiji ko kuma bashi ne na sauran ɗaiɗaikun al'umma wajibi ne a cire wa dainullahi aula bil qada'i bashin Allah subhanahu wata'ala shi ake fara cirewa daga cikin misalin bashin Allah a ce dukiyar ta isa zakka bai cire ba to za a fara cire zakka sannan a buku sauran waɗanda suke bin sa bashi sannan daga baya a je mataki na uku shine za a dubi wasiyarsa ita kuma wasiya Allah subhanahu wata'ala ya ambace ta a cikin waɗannan ayoyi na gado min ba'di wasiyatin yusi biha ko yusa biha aw daini sai aka fara ambaton wasiya kafin bashi amma a wajen aiwatarwa bashi ake cirewa kafin wasiya malamai suka ce an yi wannan isharar ne domin a nuna muhimmancin ita kanta wasiyar wanda za mu zo ita ma mu yi bayani a kanta insha Allah to na hudu shine sai a raba wa magada sauran min bin nisbi wa bin rubu'i wa bin thumuni wa bin sudusi wa bin rubu'i wa bin thuluthaini wa bin thuluthi waɗannan su za a rabawa saura kuma sai a rabawa masu asibci to wannan a taƙaice su ne hukunce-hukunce a dunkule da suke da alaƙa da gado a matsayinsa na ɗaya daga cikin abubuwan da za mu tattauna na biyu shine wasiya kamar yadda na ambata ita kuma wasiya shine yin kyauta ga wani abun da mutum ya mallaka a lokacin rayuwarsa ga wanda ba magajinsa ba dan a bashi bayan ya mutu dan a bashi bayan ya mutu kaga kenan ita wasiya mamaci ne da kansa zai raba yana da fi a ciki amma gado shine wanda ya mallaka ba shi da sai a ciki ba za ka ce wane za a bawa kaza ba dan ka fi son matarka amarya ba za ka ce a bata kaso uku a bawa uwar gida kaso biyu ba ko kuma aka tun haka ka ce ita uwar gida da ita aka sha gwagwarmaya ita yanzu a bata miliyan goma ita kuma amarya a bata miliyan bakwai wannan ba zai yi ba ba ka da sai a ciki yadda Allah ya raba haka za a raba amma ita kuma wasiya kai da kanka za ka ware ka ce a bada kaza ga wani wannan an baka damar amma ba za ta wuce ɗaya bisa uku ba dole ta kasance ba ta wuce iya bisa uku ba na biyu dole ne ta kasance a cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi ba zai yiwu ka yi wasiya akan aikin saban Allah ba idan kai ba za a aiwatar da ita ba na uku dole ta kasance an yi ta ne ba ga ɗaya daga cikin magada ba, ba a yin wasiya ga wanda yake gado, wanda yake a ciki yana da haƙƙin gado, to kuma ba za ka zo ka ce ka masa wasiya a bashi kaza ba. Inna Allaha a'ta kulli haqqin haqqahu ala la wasiyata liwarithin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yi wasiya. Kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-mautu in taraka khayran al-wasiyatu lilwalidaini wal-aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. An wajabta muku idan ɗayan ku mutuwa ta zo masa yayi rubutun wasiya dan ya bayyana haƙƙoƙin da suke kansa. Malamai suka ce wasiya takan zama wajiba, takan zama mustahabbi, takan zama makruhi, kuma takan iya zama haramu.
No.
Wasiyar da take wajiba shine idan akwai haƙƙoƙin al'umma akan ka. Idan akwai haƙƙoƙin al'umma akan ka, to kai kokari duk abin duk yadda kake ka rubuta saboda kan haƙƙin su ya salwanta. Idan baka rubuta ba, ba fa za a sani ba. Wataƙila kuma idan ka ki rubutawa a samu turka-turka tsakaninka, tsakanin magadanka da masu wannan dukiyar. To don haka wajibi ne a irin wannan yanayin ka zama cewa ka rubuta wasiyarka. Na biyu ita wasiya yadda ba zai yiwu a yi ta ga magaji ba, a sharaɗinta na biyu kamar yadda muka faɗa ba zai yiwu a yi ta ga magaji ba, don Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya bayyana rabon masu gado, kowa ga nata, idan ka bashi zai zama cewa ka yi zalunci ne. Don haka wannan shine concept din ita wasiya. To sai kuma mu dubi wakafi. Shi kuma wakafi taskace wata dukiya ce ga wanda ya mallake ta don ta zama an batta ta ci gaba da wanzuwa, an kuma sadaukar da amfanin da ake samu daga gare ta. Tahbisul asl wa tasbilus thamar, ya zama cewa asalin kadarar an taskace shi, za a yi amfani da shi daga abin da ake samu ne kadai, ba a gadanta, ba a kyautata, kuma ba a siyarwa. Wannan wakafin ɗaya daga cikin tsare-tsare ne na samun lada bayan ka bar wannan duniya, kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya rasu, ƙofofin ayyukan alkhairin su sun rufe gaba ɗaya, illa min salatin, sai guda uku. Daga ciki akwai sadaqatul jariya, sadaka mai gudana. To wannan wakafin nau'i ne na sadaka mai gudana, za ka batta ba ta kowa ba ce, amma mutane za su ci gaba da amfana da ita ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu. Amfanin farko a ce za su dinga amfana da wannan kadarar kai tsaye. Misali, mutum ya yi wakafin gidan saukar baki, duk baƙon da ya zo ɗan garinsu, ya zo Abuja, ba shi da masauki, to a ba shi masauki har sai ya samu abin yi. Na biyu, za ka iya cewa gidan saukar baki duk baƙon da ya zo ko daga ina ne, a ba shi ya sauka ya biya kuɗi. Kuɗin da aka karɓa daga hannunsa a kai wa marayun ƙauyenku. Wannan dukkaninsu, a dukkanin yanayin guda biyu ba zai yi wa a siyar da wannan kadarar ba. Dole tana nan, wakafi ce asalinta kawai amfanin za a yi amfani da shi. Wannan wakafi al-Imamu Shafi'i yake cewa a cikin al'ummomin duniya a tarihi ba a samu wata al'umma da ta yi wakafi ba sai a cikin al'ummar musulmai. Don haka tsari ne da shari'a ta zo da shi, wanda yake ga hanyar samun lada bayan ka bar duniya, ga kuma magance matsalolin al'umma ga waɗanda aka yi wa. To shi ma yana daga cikin abin da muke da ƙarancin yinsa, ya zama fahimtarsa a tsakankaninmu ta yi wahala sosai, ba kuma tsakankanin masu sauraro daga gama-garin al'umma ba, hatta tsakankanin malamai, musamman kuma modern application na wakafi, wanda ko takaddamar da ake yi misali ta shi malam Albani, yawanci ba a saba ganin irin wannan din bane. Shi yasa har ake ta mamaki. In ba haka ba, a sauran wurare da ba nan ba, wannan normal common practice ne, bai kai ma ai komai a kansa ba. To a takaice, waɗannan su ne hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da waɗannan concept ɗin guda uku. To yanzu za mu duba alaƙar kowanne ɗaya da ɗan uwansa a tsakaninsu. don mu fahimci yaya alakar take, ta ina suke iya haduwa kuma ta ina suke iya rabuwa. Dukkanin su sun yi ittifaki, sun haɗu ta waje daya, shine suna da alaka da bayar da dukiya daga mai ita zuwa wani wajen. Wannan dukkanin su sun yi alaka. Wakati ba da dukiya ne, wasiya ba da dukiya ne, gado ba da dukiya ne, wannan shine kadai abin da ya haɗa su. Amma in ba haka ba, idan muka dubi alakar da ke tsakankanin su, mu ɗauki alakar gado da wasiya, sai mu ɗauki kuma gado da wakati, sai kuma mu ɗauki wasiya da wakati. In muka ɗauki gado da wasiya, alakar da take tsakanin su ita ce, shi gado da wasiya suna layi ɗaya ne, amma sun bambanta, ba sa iya haɗuwa a waje ɗaya, suna da vertical relationship ne. Daga wasiya sai gado, in an cire wasiya sai gado, kuma wasiya tana iya yin tasiri akan gado, kamar yadda gado yake tasiri akan me, akan wasiya. Domin ba a yi wa magaji wasiya, duk wanda yake yana da gado, ba za ka ce yanzu ka yi wasiya a bada motar ka GLK, a bada ita ga babban ɗanka ba, wannan babu ita, babu ita, ba zai yiwu ka yi wannan a shari'a ba. Kuma ko ka yi duk inda za a je a Najeriya, in ka yi wannan idan aka yi challenging dole ya tashi, saboda in dai kai musulmi ne, by provision na constitution ɗin Najeriya, already rabon gadon ka a musulunci za a yi maka, ba zai yiwu a raba maka gado akan administration of estate law da ake da shi na tarayya ko kuma na jihohi ba. Dole ya kasance an raba maka a ƙarƙashin tsarin musulunci, wanda wannan shine abinda babbar kotun ƙasa ta yi hukunci da shi a takaddamar da aka yi a wasu da dama daga cikin cases, wanda suke da alaka da harkar doka za su san su. Cases din Yunusa versus Adesu Bokon, da case din Alkamawa versus Bello, da kuma case din Ajibaye versus Ajibaye. Wannan an riga an yi kulosin wannan babu. In dai musulmi ne addinin mutum, ya rasu to ba zai zo ya ce shi yanzu ya rubuta will ba. Ba batun will. In kai will sai dai will din musulunci. Ka iya rubuta will, amma dole wannan will din ta kasance iyakacinta ta yi alaka ne da 1/3. Dole ba za ta wuce will din musulunci ba, za ka iya documentin dinta a register da komai. To sai mu duba alakar da take tsakanin gado da wakati. Gado da wakati, wannan kwata-kwata ba su haɗu ba, babu inda ake haɗuwa da gado da wakati. A wannan shine kuma cardinal point ne, babu inda ake alaka tsakanin gado da wakati. Saboda idan wakati ya shigo to babu gado, idan gado ya shigo babu wakati. In za a gaji kaya to ba zai yi a ce na wakati ba ne, in kuma za a yi wakati ba zai yi a ce wannan abun gado ba ne. Saboda in aka yi wakafinsa to gaira annahu la yurasu wala yubahu wala yuhabu, in aka yi wakafin abu an rufe kofar magada, an rufe kofar ƴan kasuwa masu siyarwa, an rufe kofar mai yin kyauta, yana nan asalinsa zai ci gaba da wanzuwa ila an yarisa Allahu al-arda wa man alaiha. Ku kaga kenan, idan ana maganar wakafi to ba wanda zai zo ya ce kuma ai ga gado. Sannan wani abin da yake ƙara rarrabe wakafi da gado shine, shi gado sai an mutu ake yi, kwana cin gadon mutum bai mutu ba. Duk da yake daga cikin cases din da nake so na buga misalai da su, akwai wani case da bai jima ba nake samun labarinsa. Wasu yara ne suka yi karar babansu, baban yana raye, suka ce sun ci gadon gidansu da babansa ya mutu ya bar masa. Babansa ya haife shi shi kadai, shi kuma ya haifi ƴaƴansa su hudu tare da wata mata, ita kuma wannan matar suka rabu da shi, sai ya ƙara auren wata matar daban, ta haifa masa ƙananan yara guda biyu. Saboda tsantsar kishi da ke tsakaninsu ba mata tare, sai ta je ta zubo ƴaƴan cewa babansa kafin ya rasu ya ba su kyautar gidan. Shi kuma gidan babansa ne yana rayuwa, shi bai mutu ba, su kuma ƴaƴansa ne. Suka kai shi kotu suka ce ai ya ba su kyautar gidan. Alhali sama da shekara 15 da ya ritaya, ya karɓi fanshansa, ya karɓi gratuity din shi, ya buge gidan gidan ƙasa ne a Kano a Yaka. Ya buge gidan gidan ƙasa ne, ya buge shi, ya masa ginin bulo da bulo, har tiles da interlock ya sa. Amma yanzu sun ce yanzu na babansu ne. To ban so ne commenting akai, tunda matar tana gaban kotu, a ka'ida na tsarin doka ba a tattaunawa ko a comment, a matsayin labari za a iya bayarwa, amma a tattauna a ce ga kaza ga kaza, zai zama an yi predicting abin da zai faru a kotu. Almuhim, yana daga cikin ajaibin zamani ko abubuwan da suke faruwa na ban mamaki a cikin al'umma, a ce ga mutum bai mutu ba ana rigima a kan gadansa, gidan da ya gada a wajen babansa yanzu ya aiki sun sai kai shi gado su kara tun ce naku. So dan haka kaga shi asalin gado, asalin gado ba a yin sa akan kadarin lokaci, ba yadda za a yi kace za ka gaji kayan lokaci. To sai mu duba alaka ta uku, alakar wasiya da wakafi, wanda inda aka fi samun ma takaddama kenan. Yawanci mutane sukan yi mixing din wasiya da wakafi, saboda ba yawan yin su ake sosai ba. Farkon lakshan nan na tambaye ku, wa yake da wasiya? An samu mutum biyu dukkan biyu yawan kunnan, wa ya taɓa yin wakafi su? Wannan yake nuna cewa ba a yi. To alakar da ke tsakanin wasiya da wakafi suna da ƴar alaka kaɗan, amma sun bambanta sosai. Bambancinsu na farko, wakafi mutum zai iya yin sa asali ma ana yin sa ne tun kana raye, kuma zai fara aiki san da kake raye ba sai ka mutu ba. Ita kuma wasiya za ka yi ta ne ka ajiye, za a jira sai san da ka mutu sannan sai a bayar. Sun haɗu? Na'am? Ba su haɗu ba. Wannan kai da kanka kana raye za ka yi wakafi, ka cika karɓar abin da kake samu kana sawa a inda kake so, in ka rasu a ci gaba da yi. Wannan kuma babu yadda za a yi a yi shi sai lokacin da ya zama babu kai. Ku ta ina za a haɗu? Bambancinsu na biyu, wakafi za ka iya yin wakafi da dukkanin dukiyarka, kamar yadda za ka iya yin kyauta da dukkanin dukiyarka, kamar yadda za ka iya siyar da dukkanin dukiyarka. Kai ja'izu tasarrufi ne, ya halatta kana da capacity na kai kwanta lafiyarka kalau, ba wani abu da ya faru ba abin da zai hana ka yi. Ana gane wannan? Amma wasiya ba zai yiwu ka yi wasiyar dukiyarka gaba ɗaya ba. Dole in za ka yi wasiya sai ta kasance cikin abin da bai wuce ɗaya bisa uku ba, one third na abin da ka mallaka na dukiya gaba ɗaya. So don haka yana daga cikin abin da yake shige wa mutane, sai su ga cewa idan da mutum zai yi wakafi da wata dukiya mai yawa, sai a ce to ai ta wuce ɗaya bisa uku, sai kuma mutum ya tsallako ya kawo maka hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi lokacin da yake wata jinya ba shi da lafiya, sai ya ce yana so zai yi sadaka da dukiyarsa gaba ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, sai ya ce zai yi da rabi, sai ya ce a'a, sai ya ce to zai raba uku, sai ya yi sadakar da ɗaya ya bar guda biyu, ya ce to gwara dai ɗaya bisa uku a haka ma ya yi yawa. Sai ya ba shi bayanin cewa lallai ka bar iyalanka da kuɗi da zai rufa musu asiri shine mafi a'ala, da ka bar su ba tare da komai ba su je suna roƙon mutane. Wannan dukkanin bayanin ababun menene? Wakafi ne ko wasiya? Ababun wasiya ne, ababun wasiya ne. so idan mutum yana raye zai yi abinsa zai iya kyautarwa gaba daya amma fa ba shi bane mafi ala ba shi bane mafi ala a ce ka kyautar da dukiyarka gaba daya ko ka sadakar da dukiyarka gaba daya ana so ko za ka yi sadaka ya zama kai making provision na dependentinka wadanda suke karkashinka musamman ƴaƴa da mata ya zama ka tanada musu wani abu da zai kula da rayuwarsu amma fa da baka yi wannan din ba ma to ba za a ce kuma wakafin da kai bai yi ba ba za a ce kyautar da kai ba ta yi ba misali da mutum zai yi kyautar motarsa ita kadai ya mallaka direba ne mota yake da ita yana jigila da ita sai ya dauki kyautar ta ya bawa abokinsa shikenan sai dawo ya zauna bayan lokaci sai Allah ya masa rasuwa sai aka zo za a raba gadan sa magadan sa za su iya dawo su wata kyautar ba ta yi ba na'am motar kudinta mukaddara miliyan 10 ne shi kuma komai da koman sa miliyan 2 ne kun ga ya bada kaso mafi karfi na me na abun da ya mallaka to amma tunda kyauta ce ya bayar a lafiyarsa yana cikin hayyacin sa ba wanda ya isa ya tashi wannan kyautar to haka kuma wanda yayi wakafi yana da kadarar miliyan 100 sai yayi wakafin kadarar miliyan 80 sai ya bar miliyan 20 da aka zo rabawa sai suka ga ai miliyan 80 da yawa already ya riga yayi wakafin ta tun shekara 3 hudu da ta wuce in an gora bangado babu wanda zai yi wancan saboda shi ma lokacin da yake raye ne ba ta yi wancan kayan ba ba nashi bane shi ma lokacin da yake raye kafin ya rasu wannan kayan na wakafi ne ba nashi bane ya riga ya bada shi dan Allah so bai yiwa ka dawo daga baya ka ce ai wannan yanzu kayan gado ne ba a haka sannan daga cikin abin da yake kara bambance wakafi da wasiya ko kuma alakar da ke tsakanin su shine ana iya yin wakafi ta hanyar wasiya anan kuma wasiya aka yi idan mutum yana raye bai yi wakafi ba sai ya rubuta wasiya cewa shaguna da ke kallon Barnett Plaza a Wuse 2 a Abuja masu hawa uku sama ta 1 goma sama ta 2 goma sama ta 3 goma kasa kuma goma guda 40 kenan ko yace to ya mayar da su wakafi a cikin ga marayun kauyen su ko ga marayun unguwar su ko ga marayun jahar misali mu dauka na Malam Ahmad ne yace ya mayar da su ga marayun kwallare gaba daya insha Allah so idan aka tashi a wannan gabar ne duka wannan karatun zai zo na cewa za a lissafa a ga nawa ne kimar waɗannan shagunan a cikin dukiyarsa idan aka lissafa aka yi valuing waɗannan shagunan gaba daya suka zama kimar su naira biliyan 8 ne shi kuma total abin da ya mallaka naira biliyan 20 ne an gane to anan sai a duba idan aka raba biliyan 20 zuwa gida uku nawa za ta kama biliyan 6 da wani abu ko biliyan 7 ba za ta kai ba to anan ya wuce limit dinsa anan ne za a yi maganar wakafi anan ne za a yi maganar wasiya saboda yayi wasiya ne ai masa gado ba ya riga a sori yayi wasiya ne ai masa wakafi ba ya riga yayi wakafi tun a rayuwarsa bane a wannan gabar wakafi ne ta hanyar yin wasiya to dole ya kasance within the limit na 1/3 ba zai wuce kashi 1/3 ba amma idan aka bincika aka samu cewa abinda ya bari biliyan 50 ne su kuma waɗannan shagunan biliyan 8 ne kudinsu akwai matsala babu ko a lokacin za a bari ko kuma aka gano cewa shagunan biliyan 8 ne amma gaba ɗaya abin da ya bari biliyan 10 ne kaga nawa ya barwa magada biliyan 2 ko a lokacin sai a dawo da shagunan a nemi iya na biliyan uku da wani abu ko da miliyan 300 sai a sa iya wannan su kadai za a sanya a matsayin wakafi sauki sai a sa su a gado da tunda wakafi yayi ta hanyar ne wasiya yayi wasiya ai masa wakafi ba ya riga yayi wakafi daga baya kuma ya rasu aka zo raba kayan sa na gado wannan yana da matukar muhimmanci ina fata mun gane su wannan shine alakar da ke tsakanin wakafi da kuma wasiya wanda a fili yake suna da bambanci mutukar an yi su daban-daban wannan yana da iyaka wancan ba shi da iyaka wannan kuma ana iya yin wakafi ta hanyar wasiya a nan ne kadai yake samun restriction idan ta wasiya aka yi amma ordinary wakafi da mutum zai yi shi ya tabbatar cewa yayi ya kammala to shikenan wannan ya zama ba nasa bane ba mallakin sa bane to wannan ita ce alakar da ke tsakanin waɗannan abubuwa da muka ambata guda uku a gurguje dama so muke mu bambance alakar da ke tsakanin su wanne ne suke iya haɗuwa wanne ne ba sa iya haɗuwa to sai mu duba menene dalilan da yake kawo tirka-tirka da sabani a cikin abin da yake da alaka da gado dalili na farko jinkirin raba gado jinkiri wajen raba gado ya zama mutum ya rasu a yi watanni a yi shekaru biyu uku hudu ana ta jira ba a raba ba wani lokacin dalilan da yake kawo jinkirin yana da alaka da wasu al'adu da muka rike wanda sun saba da karancin musulunci daga ciki sai a ce gaggawar raba gado kamar ba a yadda ba a damu da mutuwar mai kayan ba ko in ji wa ya fara Allah ya raba kai ka rike daga cikin al'adunmu sai a ce duk wanda ya ce a raba gado bai san fitina ne wanda ya ce a yi abin da Allah ya ce walakum shi yasa na bude muku da ayoyin raban gado yuzi walakum yantafu 11:276 dalla dalla Allah ya ce a raba wanda ya zo ya ce a raba sai a ce shine mai fitina to ire-iren waɗannan al'adun suna taimakawa wajen jinkiri na raba gado wanda wannan jinkirin duk lokacin da aka samu jinkiri ba a raba ba to fa yana bayuwa ga cutar wasu ne saboda yawanci idan aka yi jinkirin ƙanana-ƙananan abubuwa suna salwanta sannan waɗanda suke a kan wakilci musamman in sun kasance daga cikin magada su suna benefitin wanda wannan shi zai kai mu ɗaya daga cikin dalili na biyu da yake kawo rikicin gado shi ne manya su rike dukiya ƙanana kuma ana ɗan tsakura musu za ka ga mutum ya rasu ya bar dukiya mai yawa sai manyan ƴaƴan su zama su ne masu kulawa da dukiyar yau ya canja wannan motar gobe ya canja wannan in yana hawa 2022 ta shigo ya canja ana shigowa 24 ya ƙara canja wata kannansa kuma suna gani kullum a tsinka sabon kaya yake cikin dukiyar su yake yi su kuma idan suka yi magana sai su yi yara ne so a haka wannan jinkirin sai ya kai yara su fara cewa a raba daga nan sai a ce kuma suna neman fitina to shikenan sai ya zama cewa wannan ya kawo dalilin farraka da kuma takaddama daga cikin dalilai da suke kawo rigima a harkar raban gado akwai rikici na tsakanin mata daban-daban da ɗaki-ɗaki wanda ya zama continuous ba iya result ɗin shi ba ya zama tsakanin wannan ɗakin da wannan ɗakin tsakanin mata ta farko da ta biyu ko da ta uku ko da ta huɗu ba a jituwa to wannan yana ƙara ƙarfafa rigimar gado ya kuma ta'azzara ta saboda zargi zai shigo ya yi ƙarfi ya zama babu sassautawa a ciki kwana-kwanan nan a Maiduguri lokacin da aka yi ambaliya akwai wani dattijo da ya yi ambaliya da a sanadiyar ambaliyar da ta shiga tashin hankalin da ya gani sai bibinsa ya yi shukin daga nan ma ya samu paralysis bai jima ba sai ya rasu to yana rasuwa ana wannan yanayin gurin hijira gidan da yake ciki gidan da yake ciki gidan sa ne amma ya tashi ya koma wani gidan ita matar da take danta yana da gado sai ta ce ta hana a zauna a zaman makoki a cikin wannan gidan saboda tsabar rashin shirin da suke yi da ita wannan daya matar irin idan waɗannan kisa sun suna da yawa so wannan ma yana daga cikin dalilan da suke kawowa daga ciki akwai rashin proper documentation rashin rubutu wannan rubutun musamman abin da yake da alaka da hakoki ko bashi da ake bin mutum ko kuma wasiya da bai rubuta ta yadda ya kamata ba ko kuma wani wakafi da yayi bai gama fatakin din yadda ya kamata ba wanda wannan shi ma yana yawan kawo takaddama sai ka ga mutum yayi wakafi ya bar abu a matsayin wakafi amma kawai da baki aka faɗa da an dan samu shekaru wanda suka ce da abin su ma sun kare in aka kwana biyu ƴaƴan da sai su ce kayan su ne na gado saboda me babu proper rubutu ba a yi rubutu cewa an yi kaza da kaza ba ko kuma ya zama an yi wasiya ko ya zama an yi wasiya daga wannan wasiyar sai ya zama ba a riga an rubuta ta ba sai wanda aka ba wa yayi da'awar an bashi a ƙarshe sai a zo a yi ta rigima ƙarshe sai an je da kotu da makamantansu daga cikin dalilai da suke kawo rigimar gado shine ƙarancin sanin ilimin gado ƙarancin sanin ilimin gado kamar yadda na ambata tun farko ilimin gado yana daga cikin ɓangarorin ilimi da suke da ɗan sarƙaƙiya ba kuma kowa a cikin malamai yake gane shi ba to yawanci masa'il din da suke normal ne wanda ba su da sarƙaƙiya mutum ya mutu da matarsa da ƴaƴansa to ba wahala sosai ai da babansa da ƙannansa ba wahala a ciki amma idan aka ce ya bar layin babu ɗa babu mahaifi to gado ya shiga wani baji to anan za ka ga rabon gado kala-kala akwai rabon gadon da na taɓa witnessing mutum ne ma'aikaci yana rayuwa da mahaifiyarsa shi kaɗai ta haifa a duniya ita kuma ba ta da kowa ba iyaye sai ɗan uwanta guda ɗaya shi ma ya rage a duniya shi wannan mutumin sai ya rasu da ya rasu sai mahaifiyarsa tun daga rasuwarsa sai ta shiga yanayi na tashin hankali na rasuwar daga nan dai ba ta ƙara lafiya ba aka kwantar da a asibiti ko kwana 40 bai yi tsakanin su ba sai ta rasu to daga nan sai ta kaddama ta kauye waye zai ci gadon sa shi ɗan nata yana da ƴaƴansa maza guda biyu ko uku ita kuma tana da ɗan uwanta namiji shaƙiƙi guda ɗaya waye zai ci gadon ta ɗan uwanta completely, absolutely, comprehensively and totally incorrect. Why are they Chicago? Sai kaga cewa dan uwanta ya bugu da ita ko? To wannan abun ya faru daidai lokacin da aka raba gadan danta. Already an san me ka santa da ka samu na wato ba shi da wajen danta. Wannan kasan yana da ɗan tsauri ɗan miliyoyi ne sun kai kamar miliyan 50 a yanzu iyawar overseas ɗin kun gane saboda dukiyar ta kai wajen miliyan 300 to a miliyan 300 idan aka cire wan overseas nawa kenan miliyan 50 ɗan uwanta yana can a area su Togo Ghana Kwatano ɗin nan aka buga masa waya aka ce Hajiya ta rasu ya ɗan yi kukan sai ya ce Allah ya ji kan Hajiya zai yi kuskure a nan da aka kwana biyu aka buga masa waya aka ce an bar raba gadon ɗan sa akwai naira miliyan 50 nata walfarmu da gaggautawa fararin farin da sai gashi ya bayyana a tsammanin sa yana da gado kamar yadda ka bashi fatawa da yazo aka zo za a yi rabon gado su wanda suke kan gadon sai suka je wajen wani mai fatawa irin naka kawai sai yace ai wannan da shi ke yake da gado shi yasa ma suka buga masa waya dan ya zo ya dauka sa dan abun da ya rage su ma ya tsakura musu da aka zo za a yi rabo sai shi wannan ya raba da cewa shi dan ta shi yake da gado shi dan uwan ta shi yake da gado su kuma bangaren waɗannan jikokin nata suka ce ba su yadda ba sai suka tauka ta kara ko ana zuwa sai alkali yake inna ai ba su daga ai wannan ba su daga waɗannan yaran su suke daga shi ma bai yadda da wannan shari'ar ba sai kara tauka ta kara yace wannan san zuciya yayin saboda wancan malamin ya bada fatawa haka sai kotun gaba ita ma ta kara tabbatar da cewa ƴaƴanta jikokinta ƴaƴan danta sune suke da karo saboda me ibnul ibni kal ibni dan da aika mata yake duk inda dan da yake aika mata yake dan uwa kuma ai yana daraja ta talle ba a ka'idar ta asibi ana duba jihatul kunuwa sannan sai jihatul ukhuwa a ubuwa sannan sai jihatul ukhuwa sannan sai jihatul umuma waɗannan matakan guda hudu ne za a duba bangaren ƴaƴa sai sun kare sannan za a tafi bangaren mahaifi a kuma ya hada da 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 dan da da dan dan da da dan da dan dan da ya haifa da dan da dan 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 da ya haifa duka ba da shi waɗannan sun kare sannan sai a tafi wajen wa mahaifi shi kuma mahaifi ya hada da mahaifi da kaka da baban kaka da kakan kaka da baban kakan kaka da kakan baban kakan baban kakan kaka sai ta hawa ikala sannan idan sun kare sai a dawo ina a dawo jihatul ukhuwa dan uwa da dan dan uwa su kadai da dan uwa da dan dan uwa su kadai sannan sai a tafi ɗan uwan mahaifi waɗannan su ne jihad guda hudu na ta'asibi to shi yasa nace muku daga cikin dalilan da suke kawo takaddamar gado akwai ne rashin fahimtar ilimin gadon yadda ya kamata daga cikin dalilai a gurguje akwai son zuciya wajen allocation na property Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya raba gado kamar yadda na ambata muku to amma raban da aka yi na portions ne da za a ba wa kowa allocation of specific assets wannan kadarar a bada ita ga wani wannan kadarar a bada ita ga wani wannan ijtihadin mai rabo ne idan misali mutum ya rasu ya bar mahaifiyarsa guda daya da ƴaƴansa guda hudu da ƴaƴansa guda uku maza biyu mace daya a rabo matarsa tana da ni mahaifiyarsa tana da ni ɗaya bisa shida za a bata ɗaya bisa shida shi kenan ƴaƴansa su kuma sauran abin da ya rage za a raba musu mutakarin mutlu haddin untayin to kaga idan ka raba dukiyar shida abin da ya rage shi za ka ɗauki kashi ɗaya gabata mahaifiyar su kuma sauran magada ƴaƴansa guda uku za ka raba gida biyar maza ka ba su bibbiyu ita mace ka ba ta ɗaya gado ya rabu ko bai rabu ba wannan a haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya raba sai ka kuma mataki na biyu na raban gado to wannan kudin da ya bar kayan da ya bari nawa ne a nan ne za a je a yi wa fili da yake guzabe a yi masa kima wanda yake katamfe a yi masa kima wanda gidansa na life camp a masa kima gidan nasarawa a Kano a masa kima shagunansa da shiyar dinsa na kamfani da ke Victoria Island a musu kima in aka hada gaba daya sai a ce an tattara naira biliyan daya da dubu dari biyu an gane yanzu a cikin biliyan daya da dubu dari biyu nawa ne daya bisa shida miliyan dari biyu shine nawa na mahaifiya to inda san rai yake zuwa ga mahaifiya tana zaune a Kano sai a ɗauki shiyar ɗin wani kamfani a Victoria Island a bata saboda me wani yayi influence shi so yake a bashi gidan GRA a Kano ko kuma sai a tattara manya-manyan kadarorin a bayar sai a samu wani uncompleted building a can bayan ƙasan Dabo Airtel inda ko dare watakila kana so ka fito sai kana ɗan tsandar ya guri wanda suke yi sai a bada wannan wajen ana ganewa ko wannan san zuciyar wani sai ya duba ya za a bada kaza ni kuma a ban kaza sai ga cewa dinda ba wannan yana daga cikin dalilan da yake kawo takaddama a harkar gado daga cikin dalilai daga cikin misalai na san zuciya shine dan fabe kanana wanda wannan kuma yi wa kai ne so da dama akwai misalai masu tarin yawa na waɗanda suka yi gado suka gaji a aka bar musu gado manyan suka rike suka yi ta sarrafawa ba su kula da kanana ba karshe Allah subhanahu wa ta'ala ya juya al'amarinka su manyan suka ci iya rabon su suka mutushe suka yi crash landing kananan kuma suka dago Allah ya musu arziki waɗannan kananan da suke da abin tausayi a dilla suka dawo karkashin su su waɗannan manyan da suka cinye musu dukiya dan haka wannan ma yana daga cikin abubuwan da suke jawo sabani na gado akwai wani dalili da yana da matukar muhimmanci da na ga case ɗin is very rare amma yana yawan faruwa musamman a waɗanda suke zama irin na garuruwa da ba garin su ba ko inda ake zaman shinkafa da wake a shakuɗe shine aure na shinkafa da wake da mai da yaji aure a shakuɗe wannan yana cikin dalilin da yake kawo rigimar gado akwai wani case wani mutum ne ɗan zamfara ya auri mata ya mura a aba suka je aka daura auren da goro da ya sunan abun muljani ko wannan abun tsakiyar nan da ake sawa da isga da komai a wajen eze aka yi aure aka gama aka ci goro aka ci yaro daga nan sai suka dawo Kaduna aka je su tambayar Lamox aka daura musu aure na musulunci aka shafa fatiha yace ahlul kitabi ce fa ta'amul ladina utul kitabi indakum wa ta'amukum min nawm wal musallat shikenan aka daura aure a tambayar Lamox a Kaduna daga nan aka wuce samur aka je coci aka yi abun nan church wedding aka yi celebration sai kuma aka gangara high court da ke samu din aka yi musu auren koti aure nawa kenan wato su mutu ka araba to ba nan matsala take ba da suka daure wannan abun implication din a zamantakewa su ba matsala implication din shine ne sai idan an samu matsala da yazo ya rasu da wata shari'a za a yi ɗan yamurai ko administration of estate law kamar yadda matrimonial courses act ya yi survive ko kuma za a yi tsarin na coci ne ko kuma za a zo a yi yin tunsi kuma lawon fiye a wata tunin zakarin musulun hajji da unsa ya yi to anan fa takaddama ta kaure ni dai na bibiyi kirkin a wajen wanda ya bamu labari har na daina bibiya ban san inda labarin ya karasa ba har na daina bibiya ban san inda labarin ya karasa ba yaya aka yi wanda auren ko ta dauka na coci ko na wajen eze ibe ko kuma na kotu ko na masallacin Sultan Bello ana ta bugawa saboda akwai implication idan a matsayin musulmi ne a matsayinsa na matar a matsayinta na matarsa me take da shi na'am one over matarsa ce tana da sulusi ne ai suna da yaya tana da kumuni one over eight take da shi to kuma idan a auren koti ne ita kayanta kayansa ne tare suke a haɗe suke a jari so don haka ita ce take da priority wajen ba da letter of administration kamar yadda administration of estate laws ya provide ita take ita ce farko a list ɗin wanda za a ba wa letter of administration tana da priority over ƴan uwansa da ƴaƴansa da kowa sai abin da kai ban san yaya ne a iyamuranci ba ban san yaya ne a kiristanci ba to amma ko iya wannan conflict ɗin guda biyu kace za ka yi resolving ta yaya za ka iya resolving ɗinsa wannan yace kusan nata ne, wannan yace a bata 1/8. Kaga irin waɗannan shakudan yana daga cikin abin da yake kawo ire-iren wannan. Na gaba, shagalta da duniya da makancewa wajen neman duniya kawai sai an same ta ta kowace hanya, wanda wannan shi ma yana daga cikin manya-manyan dalilai. Wani kes da ya faru irin wannan da zai fitre maka yadda rigima ke, saboda tsabar yadda san duniya ya rige wa magada ido tun kafin ma a mutu din, tun magadan, tun mai dukiyar yana kwance yana jinya, aka fara rigimar gado. Mutum ne attajiri mai wadata, Allah ya bashi dukiya, mahaifiyarsa tana raye ba ta da lafiya amma tana kwanci, shi ma sai ya tafi ganin likita asibiti a London, sai aka je aka kwantar da shi. Bayan wani lokaci sai jikinsa ya rikice, ita ma hajiya jikinsa ya rikice, hajiya jiki ba daɗi, shi ma alhaji jiki ba daɗi. To sai ƴaƴansa suka fahimci cewa ƴan uwansa suna burin ya fara mutuwa kafin hajiya ta mutu. Kun gane lissafin ƴan uwansa? Idan hajiya ta riga mutuwa to fa su zero, amma idan ɗan uwansu ya fara mutuwa to hajiya za ta samu, sai hajiya sai ta mutu, in ta mutu su kuma sun samu. Kun gane calculation ɗin ko? To ƴaƴan sai suka fahimci haka, su ma sai suka rama suke fatan kakansu ta mutu kafin babansu ya mutu, sai su samu 100% na dukiyarsu daga su sun samu. Wannan takaddamar ta yi ƙarfi har ƴan uwan suka gane cewa suna fatan haka, suke tsammanin cewa watakila ƴaƴan nan za su iya zuwa su yi wa hajiya ƙanshin mutuwa, irin security kunnan na bakin gefe kunnan da ake da su private security, irin su aka ɗauka ake shifting ɗaya a bakin gefe ɗaya a kusa da kofar ɗakin hajiya inda take jinya, in ka zo sai an tabbatar da wane ne kai, kuma in ka tsaya yana da duk dubiyar da za ka yi. Saboda me protecting wako ba sistin hajiya suna ta jira ana nan, sai Allah ya kaddara alhaji ya fara mutuwa, wasu daga cikin su sai mutum su dubi shi ko alhamdulillah dan uwan su amma wako ba shi ya tabbata. Tun daga wannan abun har yanzu da na daina har na daina bibiyar kirsi shi ma dan ba a gama ba, dukiyar da yawa abin da yasa ake ta wannan din, dukiyar an tara da yawa ba a tara kwanakin ci ba, har yanzu ana ta kaddama, in aka tattara aka tattara ta Kano aka raba an gama rigimar ta, sai kuma idan aka tattara na Lekki da BI da Lagos Island da na Oshodi da waye nan ma sai a zo a raba, sai a ƙara sabuwar rigima, suna ganin sun tauye musu rabon mamansu kuma suna ganin sun yi. Ban gaya muku ba, hajiya ba ta fi sati biyu uku ba ita ma ba ta rasu, hajiya ba ta fi sati biyu uku ba ita ma ta fi annabi. Kun gane ko? Wasu ma suna zargin ko Allahu a'lam. So dan haka har lokacin da na daina bibiyar kes din, watakila har yanzu ba a gama ba, saboda ana tattara kadarorinsa na kasashen waje na Germany na abinan da dama daga cikin ƴan uwan suna takaicin ashe dama yana da wannan kudin, kun san cewa yana da ba wannan kudin ba. So kaga kenan, ka duba yadda san duniya yake rubewa idon mutane ido. Wallahi akwai lokacin da aka yi wata rasuwa, mun je makabarta muna dawowa muna zama irin wannan al'adar da ake yi, ba shari'a ba ce, kul wallahu uku waye ana atuwa din nan an dawo. Ba a gama wannan ba aka zo aka same ni aka takaddama, dan Allah a ƴan uwan nasu wanne ne yake da gado? Ba a gama wannan ba, mutum ne da matarsa guda biyu da ƴarsa kwaya ɗaya ƙarama, ya tsufa sai Allah ya bashi kyautar ƴa ƙarama, ku ita kaɗai ce. To yana da ƴan uwa shakikai, yana da abbai, yana da limai. To takaddama ta kaure suna ga ana da daga makabarta, idan abbai suna cewa su ne, limai ma suna cewa suna da gado, shakikai ma suna cewa suna da gado. To wannan takaddama, na zo ina jefa ina sai aka zo da Allah malam muna tambaya, dan Allah ɗan uwansa wanne ne su da gado cikin tsoron Allah ko fashin wani bai aisa ba ko fashin wani da ake masa da tambaya bai amsa ba yanzu daga dawowa duke shi an dawo mulki goma da dawowa har ku fara lissafin gado kuma ku tsoron Allah in da yake kuma ba za ku tafi ba kuma za ku tafi sai kuma kunya ta kama su imagine ka ga yadda malam san duniya yake rubewa mutane wannan kadan daga cikin dalilai kenan idan muka shiga ba da litrafos wata kila lokaci ba zai bamu dama ba ta yaya za a bi a magance ko a rage ire-iren waɗannan takaddamar da suke da alaƙa da gado hanya ta farko raba gado da wuri kamar yadda wani malami yake cewa ku raba gado in hawayen rashin mamaci yana kuma cikin masu gado inda wuri aka raba san duniya da dukiyar bai gaba rufe musu ido ba to ko dan su ji kunyar duniya ta zage su a ce baban su ya rasu sati biyu da rasuwarsa an tattara dukiya an raba an ba wa wani ya ce bai da baya ta suko to an zai ji kunya ko to ko dan wannan a gaggauta a raba a tattara abin da za a tattara wannan shine sada zumunci shine zai kawo zumunci mai dorewa domin Allah ya riga ya raba ku raba shi da zaman lafiya idan kowa ya san nasa aka ware masa nasa to anan karami ya san abin da ya mallaka babba ya san abin da ya mallaka idan babba ya yi wa karami duk wani alheri daga dukiyarsa sai ya afurshe shi ya san cewa daga kudin sa ya bashi amma duk yadda ka kai da kokari kana rike da dukiyar maraya kai kana amfana daga ita kana takura masa ko ka fifita shi ba zai taba yadda ba zai dauka cewa zalunta ta take yi daga cikin hanyoyi da za su taimaka wajen rage rigingimu na gado akwai kokarin yin rubutu akan dukkanin abin da ya kamata kamar yadda shari'a ta yi umarni musamman abin da yake da alaka da gado mun sha ganin cases da yawa zaka ga abokan harka na mutum bayan ya rasu ƴaƴansa suna shari'a da abokan harkarsa saboda ne babu kyakkyawan rubutu tsakanin waɗanda suka yi akwai kesin da na gani ƴan uwa ne wa da kani ɗaya ya ɗauko ɗan uwansa daga wani gari suka zo suka fara kasuwanci daga baya kowa Allah ya bashi rufin asiri sai suka shiga mu'amala juna wannan yana wannan harkar dan uwansa ya sa hannun jari wannan ma ya sa hannun jari suka dinga tafiya a rayuwarsu a haka babu wanda yake iya sanin menene na wane amma a ƙarshe da ɗayan ya zo ya bayyana yadda al'amarin yake tsakaninsu aka raba gado shi ma ɗayan da ya rasu ƴaƴansu da suka mutu ci gaba da yin rigima saboda ne babu proper documentation na yadda alaƙar za ta kasance komai kusanci a yi ƙoƙari a yi rubutu duk mu'amalar da za a gudanar kamfani ne kasuwanci za a yi na shago haka ko kuma wata mu'amala ce ta rancen kuɗi a rubuta haka nan abin da yake da alaƙa da wasiya idan an yi wasiya a yi rubutu properly in zai yiwu a nemi masana shari'a ba a tsara ba ne ragewa ne muna da wani attitude na rashin involving ɗin professionals a abubuwa wanda wannan yakan jawo takaddama da yawa duk da yake su ma dai mutanen namu lauyoyi su ma suna ɗan sa buri to amma dai duk da haka yana da muhimmanci a sanya su a ciki zai taimaka wajen a samar da abin da ya kamata haka abin da yake da alaƙa da wakali shi ma a yi ƙoƙari a yi rubutu iya yadda ya kamata a tabbatar da cewa an ba shi kariya bisa dokokin ƙasa idan babba ne a incorporating masa foundation sannan kuma a yi deed of transfer wannan kadarar da ake so a mallaka a yi cewa an ba da ita ga wannan foundation din ta kula da ita a matsayin wakili ɗaure wannan yana da matuƙar muhimmanci wanda rashin haka yana yawan kawo takaddama kuma wakili da yawa ya salwanta ko last week na faɗa a Kaduna duk da naga an yi misfortune ɗina lokacin bayanai ba su gama bayyana ba dangane da takaddamar gidan Malam Albani sai suka yi kwacin dina kamar cewa na yi cikin tsayi amma pointin da nake kokarin makin shine duka wannan turka-turkar da a ce malam Albani Allah ya ji kansa da rahama bai yi rubutu yadda ya kamata ba da cikin sauki watakila masu da'awar Arusa wata fitnan da sun samu nasara wanda wannan ba karaman nasara ba ce gare shi duk da wannan maganganun da ake yi ba karaman nasara yake ba kullun kai imagine tasirin da wannan wazafin na malam Albani yake da shi kai imagine kullun al'ummar da suke karuwa da shi da yadda ake ilmantar da al'umma irin ladan da yake samu so kaga kenan yin wannan rubutun yana da matukar muhimmanci domin rashin yin rubutu yana kaiwa ga matsaloli da yawa ina tunawa kwanaki akwai wani mutum da ya taba gayyata ta a Maiduguri ya ga program ina ina magana akan wakafi a Sunna TV ya gayyace ni da ce ne taimaka masa yadda za a yi wakafi a tsara shi da muka je nuna mun kadarori tsakanin shaguna da manya-manyan store da plaza ni dai na tabbatar da sun fi naira miliyan 500 akan zai yi wakafin su muka tattara na bashi proposal din yadda ya kamata a yi dan jijin ya kai shekara 90 ya rasu Allah ya ji dan sa da rahama bai jima ba sai yasa aka bugo mun waya cewa shi dai duk bayanan da na faɗa ya yi da su amma wannan batun lauyan shi dai gaskiya a cire lauya a ciki nace a Alhaji ba fa ni bane lauyan ba lauyan ka zaka kawo ni zan tsora shi ina fahimtar yaran sa zan gaya masa abin da ya kamata yayi dan a tsare abu sai ce eh ya gane shi dai gaskiya dai shi lauya harka da lauya ce baya so daga baya wallahi a'lam wani yake cewa watakila ƴaƴan ne suka fahimci abin da yake sai suka juyar da tunanin sa cewa kar ya da masa wayo da lauya saboda sun san in akwai lauya a ciki kadarar ba za ta salwanta ba ko amma idan ba lauya watakila ba lalle bane a yi rubutun da zai iya kaiwa cewa su ba za su samu ba bayan kamar shekara ɗaya na samu labarin Allah ya masa rasu Allah ya ji kansa da rahama ƙarshe kuma duka waɗannan kadarorin sun riga sun shiga kana sun tafi kenan saboda me saboda rashin rubutu don haka yana da matuƙar muhimmanci mu yi ƙoƙari mu dinga rubutu na gaba abin da zai taimaka shine mu dinga tuno cewa wanda suka tara dukiyar ba sun tafi wanda suka tara dukiyar sun tafi mu ma za mu bi su to menene abu da bai yi wa wannan duniya wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida dan haka mu zama masu tunawa mu zama masu daukar izina da waɗannan abubuwan da suke faruwa na ƙarshe da zan rufe da shi wallahi ka sani ka yi wa kanka gata kin kana da abun da ka mallaka ka yi wa kanka wazafin da zai taimaka maka waɗannan magadan na yanzu the caliber of magadan da muke gani to fa bashi ma fa ba lalle bane in za su iya biya maka wanda kai din ba kokari kike su ga yadda za su dawo da shi ya zama naka ballantana ka yi tsammanin cewa za su fika ba su fi ka san kanka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa sarri ta bai sahabban sa yace a cikin ku wane ne ya fi son kudin magadan sa sama da kudin sa suka ce haba ya rasulullahi kowa ya fi son kudin sa kowa ya fi son kansa ai akan magadan sai yace to ku sani abinda kai amfani da shi a nan duniya wannan ya tafi wanda ka aika shi lahira ta yin account ɗinka shine naka sauran na kada dani so ka sani in kana da dabara ka tara da yawa a lahira ta yin account ɗinka kana kabarin ka kana kwance idan ka dan kai zaka dan dinga jin tsini yana shigo wahala ko kaga dai alakar ka da harkar lada bai yake ba in kuma kai mai yawa mai nauyi zaka dinga jin manya-manyan alak kana kabarin ka kwance irin na wannan rabin gudaje ka daure didi ko ba haka ba yawa so dan haka kai kokari kai wa kanka tanadi dan gobe ya ayu Allah ya ayu alladina amanu ya ayu alladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat digari ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kowa ya duba ne ya tanada dan gobe ba gobe ne jinin ba ba gobe ne jinin ba gobe ranar tafiya kowa zai ci kowa zai tafi kowa ya mutu bai sauri ba mu da muke nan ba mu dade ba sai mun zo ciro ran gobe in ji da sai mun zo ciro ran gobe gombe in ji da Alhaji Muhammad Shada saboda tafiyar din dole sai an yi ta babu makawa babu makawa dan uwa kuma ban sakewa kun ga girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan dadewa da ta ba ta shi lahira ba kun bu hayu halki in ba won ta da rashin natso ba kaza ta ba ta mu lahira ba tun kana yaro a tun ma ce fadin mutuwa ta girma amma ce a gaban ka har ma kai mashin kai rashin tsofinka amma baka she da ta kana zuwa ba ka ci ka sha kai ce ba ka mace kabari ya karba ka rufe tsutsa ta sharba yanzu mai yarange ka zaba in ba farali da nafila ba dubi ne Fir'auna wai shi mai dagawa ba ka mashi har cikin ruwa ne ka bishi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba ta taho ta dauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a taki inda matan ta kara auki bata bar kongo ba da tsoro ba tare da kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta kokunya suwa ne da tana da makangari ne ai da na marudu bai mace ba mai kudi ko mai sarauta ko wane yake kambarinta sai ya furgita dan amanta dan saboda sanin halinta ita ba tarauta bai shiri ba Allah ka sa mu dace dan haka kai wa kanka tanaji na wannan rana kafin ta zo Allah ka dace da mu duba da yanayi da lokaci nan ya kamata mu tsaya abin da muka faɗa na daidai Allah ka sa ni tarayya cikin lada kuskure da jinkin karshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wannan alkhair hakika na tabbata kowa ya ji an bashi tajin ba su da imani Allah ya kara mana imani a fara da tabbayoyi da yawa
to masha Allah
bari mu ga wa'idi sauran da musulmi assalamu alaikum malam malam Allah ya saka mu da alheri ya saka mu farka duka hikima a cikin da ake yi tambaya na anan shi ne dan uwana yayi mun zance zancen zai tsaya mana wani abu daga baya ko baya ko san a tayar da zance abin nan kuma ko kusa da duk karfin sa ba
na'am
kaji ban wani
dan bai wani mutanen ne dan bai wani na'am
na'am shi malam zai iya sa shi sa sunan sa cikin addu'a da do'i na domin da cikawa da cikawa wannan alƙawari ko kuma
wallahi dai ni shawarar da zan baka malam kan ya karasa kawai kanka kan ya karasa shawarar da zan baka kawai kai ta addu'a ka nemo a wajen mai duman ka nemo a wajen Allah shi baka sa shi addu'a ka bata lokaci shi yake bayarwa ba Allah bane ya bashi ka nemo a wajen wanda ya bashi la tas'alanna bunayya adama hajatan was'al alladhi abwabuhu la tuhjabu Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu ka bata lokacin ka wajen neman wata bukata a wajen wani ka nemo a wajen Allah Allah yana fushi da wanda baya nema a wajensa shi kuma mutum lokacin da ka matsa masa da nema lokacin yake fushi irin dangon naka kenan ai abinda bai fukar hunsa bai baka yaki ganewa da ya baka kansa yake makawa amma tunda yake baka ka watsar da shi ka nema a wajen mai bayarwa in kuma kai dan baiwa ne ka fi son wa mun taraka baki siddan ba huwa jahilun kuma to sai ka je ka saka wanka addu'a
Allah ya na mara the issue of one over eight how is this to be shared if rules are forward on ground.
I think we're
I
think we have not taken the details of Islamic law of inheritance. All what we are after is to establish the basic concept and the basic principles. Because the time would not permit. If we are to study it, it requires about 20 consecutive 1 hour lessons for you to understand the nitty-gritties of Islamic law of inheritance. Therefore, all what we are after is to establish, is to conceptualize the system and to make reference to key principles of Islamic law of inheritance. It's not to give details. And the lecture is not about the details of Islamic law of inheritance or the details of Islamic law of will or the details of Islamic law of endowment or work. rather is to conceptualize each and establish the relationship between each of the three contents. The relation to one of us eight, if somebody dies and left three or four wives or two, they are all going to share the one over eight among them equally, with the equal proportion.
Allah
wa ala wa ala.
Allah saka. Assalamu alaikum ala. Shin mutum ya iya wakafi ya basa? Shin yana iya amfana da samaran wakafi a karantarsa? Shin a cikin waɗannan hukun gado wa wakafi wasiya wanne ne wajibi? Allah saka.
So ba. Mutum zai iya yin wakafi ya basa, jumhurin malamai ba su yadda da temporary wakafi ba, sun tafi akan cewa an yi wakafi mu'abbat ne, amma mazhabar malikiya ana iya yin temporary wakafi, wakafi na dan lokaci, kai wakafi na shekara biyar, shekara shida, daga nan sai ka karɓi kayanka, wanda an yi building models da yawa na wakafi. For essentially a presentation da na yi a conference na Azawan Association of Zakat and Work Operators, akwai wani concept na model din wakafi na wannan na sukuk. To a ciki akwai cash sukuk nau'i biyu ne, akwai perpetual, akwai temporary. To in aka yi na sukuk din, idan temporary ne zai zama wakafi ne mu'akkad na dan lokaci, amma idan perpetual ne to har abada kawai za a dinga recycling din shi, duk lokacin da aka je maturity sai ya tafi. Kamar shi dan wanda muke so insha Allah National Insurance Commission su kawo mana, jiya ma annun nayi ishara zuwa gare shi, naga wakilin su guda daya, ku yi kokari ku kawo mana framework na wakala work model. Wakala work model, currently muna da wakala mudaraba model, wanda kudin yana kara komawa ne ana juyawa, amma shi insurance musulunci na takafun, idan aka yi shi na wakafi to perpetual ne zai ci gaba da tafiya. Mahallin shahid dai tambayar ka ta farko, ana iya yi duk da yake akwai sabanin malamai. Abin da yake da alaka da cewa akwai wanne ne wajibi a ciki, wasiya mustahabbi ce a asalin ta, sai idan ta yi alaka da haƙƙin wani da yake hannunka, a nan ne take zama wajibi. Shi ma wakafi mustahabbi ne, ba wajibi bane, domin abu ne na tasawwuri na dubu ne, ana so da yake. Haka shi kuma gado, dama ai baya kanka. Already kai din dai akanka, kai da kabari ne, ba hukuncin gado akanka. Hukuncin gado kai dai ka tafi, bayan ka tafi su kuma yanzu waɗanda aka ba wa rabansu ne wajibi ne a raba musu, amma kai a karan kanka ba abin da zaka yi. Wallahi wa ala wa ala. Na'am. Okay, mutum zai iya yin wakafi ya amfana da shi, ana iya yi. Mutum zai iya yin wakafi ya zama cikin beneficiary, sai bayar ko a specification din wanda za su amfana da wakafi ya sa hadda shi, ko kuma ya siffatu da siffar. Zai iya bayar da dukiyarsa ya yi wakafi da ita, bayan ya sallama abin da ya ware wanda zai kula da magadansa. Yanzu shi ma ya dawo mai bukata, sai ya ce to shi ma yanzu mabukaci ne, za a dinga bashi daga proceeds din wakafi. In ya rasu shi kenan, sai a ci gaba da sauran bawa sauran mabukata. Zai iya amfana.
Malam, assalamu alaikum malam. Matar da ta rasu, ɗan uwanta ya zo, inda yaran mata ne ba.
Wannan wancan wanda ya zo daga Togo, da yaran mata ne, yana da gado sosai ma kuwa, saboda su mata za su ci biyu bisa uku ne, to dusari ne. Fa in kana tasnataini falahu mafulu tani min matara. Menene yusikum Allahu bi auladikum lidhakari mithlu haddil unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak. To tunda mata ne misali guda biyu ko guda uku, za a ba su biyu bisa uku dukiya, sauran abin da ya rage shi kuma zai kasance li aula rajulin dakar, zai kasance wanda zai dauke namiji mafi kusanci, shine zai zama asibi kenan. Wa hukka an-nashra fi at-ta'sibi bi kulli qawlin mujazin musibi wa kullu man ahraza kull al-mali min al-qarabati aw al-mawali aw kana ma yaqtulu ba'da al-fardh la fa huwa akhu al-usubati al-mufaddala kal-abi wal-jaddi wa jaddi al-jaddi wal ibni 'inda qurbihi wal-buhdi. To anan zai shigo, sai ya zama shine zai dauka dan uwa wanda yake mafi kusanci da namiji. Wallahu a'lam.
Shin yara za su ci gadon kakansu idan mahaifinsu marigayi yana da ƴan uwa?
A'a, ba za su ci gado ba. ƴaƴa suna hana jikoki cin gado, kamar yadda mahaifi yake hana kaka cin gado, saboda ka'idar gado kowa ai da hanyar da yazo ko kowa da hanyar da yazo ai mataki ne me ya hada mutun da kakansa na'am babansa to ai sai mama garuwa garuwa kuma sai ai sai mama ga baban yana nan sai kuma wani ya ci gadan sa a'a sai ka jira sai idan baban babanka ya riga ka mutuwa babansa yana raye to yanzu sai ka ci gurbin babanka in ba haka ba shi ma wancan baban kakan zaka iya jira sai in ya mutu sannan ka samu duk da yana wahala a aikace to dan haka idan akwai na kusa na nesa baya gado wa malidil qurba wa malidil buhda ma'al qarib fil hadd min irthin wala nasibi haka malam Rahabiya yace in dai akwai na kusa to na nesa baya gado wannan ita ce kaida idan akwai da dan da ba zai gado ba idan akwai da yar da ba za ta yi gado ba idan akwai mahaifi kaka ba zai gado ba idan akwai mahaifiya kaka mace ba za ta yi gado ba idan akwai dan uwa dan dan uwa ba zai yi gado ba wannan ita ce kaida wallahi a'lam
assalamu alaikum malam
ina nan Dawud ne ko malam
eh eh ko malam ya ku ci sai
to
amma dai wannan farkon malam ya ku ci kasuwa na yake idan na karbi kaya bashi wajen kasuwa na ni kuma na sayarwa mai saye kudi hannu